daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin yamma da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyar kenan na safa agogon Ghana 12 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Mutane akalla 14 sun mutu jiya Laraba bayan da wasu ƴan kunar bakin wake su hudu suka kai hari a Maiduguri headquarters jihar Borno Najeriya. An tsare da ɗan shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe a gidansa a cewar shugaban Afirka ta Kudu a jiya Laraba. Sannan masu suka na zargin shugaban Amurka Donald Trump da kin tabo wasu daga cikin manufofin Amurka a ziyarar da kai Asiya kwanan nan.
To baya ga harin na Maiduguri, wasu ƴan bindiga da ake keto zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a wani yanki da ke karamar hukumar Madagal a jihar Adamawa.
Yaran nan kuma sun ka zo sabon gari suna fafatawa, ana jin harbi a tsakanin sojoji da yaran nan. Kowane rana jiya akwai wani kauye da ake kira Skuldarawa yaran sun shiga.
To wai shin me yasa shugabannin wasu kasashe musamman ma na Afirka ke son zama akan karagan mulki har zuwa iya rayuwarsu?
Abin da yasa ba su fitowa titi su ki irin waɗannan mulki na danniya da murdiya domin farko akwai cin hanci da karɓan rashawa.
Za ku ji sauran dalilan, sannan kamar kowace ranar Alhamis Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 14 sun mutu, wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya Laraba bayan da wasu ƴan kunar bakin wake su hudu suka kai hari a Maiduguri headquarters jihar Borno Najeriya mai fama da tashin hankali. Wasu maza biyu da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar Muna dake cikin birnin na Maiduguri, wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar masu tsauraran ra'ayin nan na Boko Haram. Kakakin rundunar ƴan sanda Victor Isukuwa ya ce maza biyu da mata biyun sun auna sassan birnin ne da aka fi samun cunkoson jama'a. Muna tafa da ƙarin bayani bayan labaran.
An tsare da daddan shugaban ƙasar Zimbabwe a gidansa a cewar shugaban Afirka ta Kudu a jiya Laraba, al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar Robert Mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke dada yin kama da wani yunkuri mai samun goyon bayan soji na hamɓarar da shi bayan tsawon shekaru 37 bisa gadon mulki. Kafafen sada zumunta na nuna cewa ana zaman ɗarɗar a Harare, babban birnin ƙasar, yayin da wasu wuraren kasuwanci ke saurin rufewa. Ƙasar da ta taɓa yi wa Zimbabwe mulkin mallaka Ingila ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan wani al'amarin da ga dukkan alamu juyin mulki ne da aka yi ma shugaban ƙasar Robert Mugabe. Tun da sanyin safiyar jiya Laraba, ƴan adawa suka fara shagulgula ofishin jakadancin Zimbabwe da ke birnin London ganin alamun gwamnatin Robert Mugabe ta zo ƙarshe. Lalle mu jinjina mu kanmu kan abubuwan da muka yi gabanin nan. To amma kash, mun kasa ɗaukan matakin da ya dace tun a lokacin da ya kamata a ce ya sauka. Tun da daɗewa ya kamata ya sauka, a cewar Chifo Fariruwintuwa na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a shiyar Zimbabwe yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka. Za a ji ra'ayin wani mai nazari kan al'amarin ƙasar ta Zimbabwe bayan labaran duniya.
Masu suka na zargin shugaban Amurka Donald Trump da kin taɓo wasu daga cikin ƙa'idojin Amurka akan ƴancin ɗan adam da ƴancin jarida a ziyarar da ya kai Asiya kwanan nan. A soke-soken da suka yi daban-daban, ƙungiyar rajin kare ƴancin ɗan adam ta Human Rights Watch da ƙungiyar ƴan jarida ta Reporters Without Borders sun zargi Trump da yin na'am da tauye ƴancin ɗan adam da yin karantsi a aikin jarida a wasu daga cikin ƙasashen Asiya da suka yi ƙaurin suna wajen salon mulkin kama karya. Kusan dai a yanzu Amurka ta rasa kataɓus kan batun ƴancin ɗan adam, a cewar daraktan ƙungiyar shiyar Asiya Brad Adams. Daniel Buster, shugaban ƙungiyar ƴan jaridun, ya ƙara da cewa shugaba Trump na baiwa shugabannin yankin wasu masu kama karya ƙwarin gwiwa da za su ci gaba da yin aika-aikar su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ambaliyar ruwa a sassa daban-daban da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Girka sun halaka mutane 15 a wasu ƙauyuka uku da ke yammacin Athens babban birnin ƙasar a jiya Laraba. Garuruwan Mandira da Nea da Pyramus da Magera wurare ne da aka san su da yawan kamfanoni da wuraren gine-gine na adana abubuwa musamman a bayan gari. Jami'ai sun kwatanta ambaliyar da ta auku cikin dare da ƙwararrawar wato ruwa daga wata maɓuɓɓular da ke kan tsaunukan yammaci a yankin Attica. Wannan al'amari ne mai matukar wahalarwa, maɓuɓɓular Niagara ta malalo kuma babu mai iya tsaye da ita, inji mataimakin gwamnan yankin Yanis Vasiliwi ga talabijin ɗin gwamnati na ERT. Magajin garin yankin ya bayyana ambaliyar da cewa ita ta fi muni cikin shekaru 20 da suka gabata. An yi asara komai, wannan bala'in shigen waɗanda suka faru ne tun a zamanin Annabawa, a cewar magajin garin Mandira Luwana Kireku ga ERT. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya ayyana rana guda ta makoki a duk faɗin ƙasar, sannan ya bayyana goyon baya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa.
Muryar Amurka na binciken zargin cewa wani ɗan jaridar kamfanin ya rubuta wani kalami na nuna bambancin launin fata da rainin jinsi da kuma cin mutuncin 'yan luwaɗi a kafar intanet, inda ya yi amfani da wani suna na bogi. Tuni aka tura ɗan jaridan hutun dole a yayin da ake ci gaba da bincike. Da take tofa albarkacin bakinta game da binciken, daraktan gidan rediyo muryar Amurka Amanda Bennett ta ce sam muryar Amurka ba za ta lamunta da maganganu masu nasaba da nuna bambancin launin fata da rainin jinsi da son zuciya irin na siyasa ba. Manufofin muryar Amurka ko kuma na gwamnatin Amurka sun nuna ƙarar cewa wannan hali ba abin aida da shi ba ne. Muryar Amurka kafar labarai ce ta ƙasa da ƙasa da gwamnatin Amurka ta kafa, kuma tana yaɗa shirye-shirye na tsawon sa'o'i 1,500 a duk mako ga masu sauraronta masu yawan miliyan 236 a duk faɗin duniya. Dokar da ta tanaji kafar labaran ta nemi da ta kasance mai gaskiya, mai kyakkyawar manufa da kuma sauƙin fahimta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. So, a Najeriya, rahotanni daga ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawan Najeriya arewa maso gabashin ƙasar sun ce wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a yankin. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Rahotanni kuna ma cewa mayakan na Boko Haram sun yi diren mikiya ne a yankin Sabon Gari da ke cikin ƙaramar hukumar Madagali, wanda kuma har cikin dare ma ana musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan bindiga masu tada kiri bayan. Kamar dai da shugaban ƙaramar hukumar Madagali Yusuf Muhammad ya tabbatar min cikin dare.
Yaran nan kuma sun kara zo Sabon Gari, suna fafatawa, ana jin harbi a tsakanin sojoji da yaran nan. Kowane rana jiya akwai wani ƙauye da ake kira Skudarawa, yaran sun shiga. Shekaran jiya akwai wani a tsakanin mu da Kofa, sun ci yaran shiga. Kowane rana a ƙasar Madagali government sai sun shiga wani gefe. Ko ba kuwa kashe mutane mu ko hana su zuwa gwanan su.
Yanzu haka muke zance da kai wannan abun na faruwa cikin wannan dare.
Kamar da ke faru da yanzu nan wannan ya da faru ana fada yanzu a cikin sojoji da wannan yara.
Kamar kun samu akalla irin asarar da aka yi zuwa yanzu.
Yanzu kam bisa gaskiya ba zan iya faɗa maka ga abun da aka asarar aka samu ba. Tun da dare ne abun ya faru ko shi mun gari ba ne kuma ana kan fada. Network babu a wurin kuma ba wanda zai je mutane suna da su bar gari.
Wannan sabon hari dai na mako zuwa ne fa kasa da mako guda da wani yunkurin da 'yan Boko Haram suka yi na kwace garin Gula da ke zama shakwata karamar hukumar Madagalin, batun da ya sa ma 'yan majalisar wakilai kare wani ƙuri'ar kai ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin. Mr. Adamu Kamale shi ke wakiltar al'ummar Madagali da Micika a majalisar wakilai ya ko nuna kaɗuwarsa ne ma da wannan sabon harin da aka sake kaiwa.
A yanzu da nake gaya maka nan al'umma mu ba sa iya barci da ido sa rufe. Ba inda a Najeriya yanzu wanda al'umman su ba sa barci kamar Madagali. Gaskiya shugaban kasa ya kamata ya tashi don ba sai jama'a sai ran da aka kai karshen mutane Madagali za a tashi a yi wani abu ba. Ba sai ran da aka karbe gari ne za a tashi a yi wani abu ba. Yanzu ne ya kamata tashi tun wannan abun bai ci karfin mutane mu ba.
Shi ma dai gwamnatin jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda kuwa ya tabbatar da wannan sabon harin da aka kai, ya ma buƙaci al'ummomin yankin na Madagal da Michigan ne da su kwantar da hankulansu.
Ina so in ƙara wa mutanen Madagal da mutanen Adamawa gabaki ɗaya jajin waya na abubuwan sannan a ƙara haƙuri, kuma ana so da yardan Allah sojojinmu. Kaga dai da wani abu ya faru kafin kace ko sojoji sun zo mafol da suke wayan na vigilante ma sun zo, amma ina so in ɗauki wannan dama in roki sojoji don Allah ƙara mana yawan sojoji a wannan wajen.
Kawai yanzu hukumomin tsaro a jihar basu ma bayyana alƙaluman waɗanda harin ya ruza da su ba ko kuma suka rasa rayukansu, yayin da mako jama'a da dama ba su kwana a gidajensu ba sabili da gudun abin da ka iya faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gabanin wannan hari na Adamawa a birnin Maiduguri na jihar Borno da ke makwabtaka da jihar ta Adamawan, wasu yankunan bakin wake sun kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane da jikkata wasu da dama. Harun Lodo biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Bisto Isoko ya tabbatar da kutsen da wasu yankunan bakin wake su hudu suka yi zuwa cikin garin Maiduguri da suka halaka mutane 18 ciki har da su kansu yankunan bakin waken, yayin da suka kuma raunata wasu mutane guda 29 wadanda ne aka garzaya da su asibiti don yi musu magani. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗannan mutane dai mata ne biyu da kuma maza biyu suka zo kusan lokuta guda suka kutsa wajen inda ake sallah wajen bangaren Muna Garage inda suka dinga tara babban da ke jikin su ɗaya bayan ɗaya, wanda ya halaka waɗannan mutane da su kuma kansu yan kunna bakin waken dukansu hudu. Ana samun mafi yawan har-haren yan kunna bakin waken da na fito hane daga wajen wannan bangare na Muna Garage din, wanda wasu marawatu muke nuni da cewa an samu irin waɗannan har-hare fiye da 10 daga wannan bangare kawai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Su kafir ta bayi da kalmar shahada suna rushe sakon zaman lafiya, waɗansunsu ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya. A yarwa da bama ba ga da goza banki cibok ba zaman lafiya, sun watsi birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya. Da muggan diya a cikin
Allah kyauta, masana na ci gaba da yin tsokaci dangane da dambawar siyasa da ta kunno ka a Zimbabwe, ƙasar da ke kudancin Afirka wacce kuma ba ta da iyaka da teku, inda sojoji suka ce sun karɓa mulki domin kama wasu bara gurbi, lamarin da ya haifar da zaman zulumi. Profesa Uba Ali Mamman malami ne a makarantar da ake nazarin harkokin yawon bude ido a Kamaru, kuma abokin aikin mu sahaba Imam Aliyu ya fara da tambayar shi dalilin da yasa wasu shugabannin kasashen wato musamman ma na Afirka ke son zama akan karagar mulki har zuwa iya rayuwarsu ko kuma su miƙa mulkin ga na jika da su.
Abin da yasa ba su fitowa titi su ki irin waɗannan mulki na danniya da murdiya, domin farko akwai cin hanci da karɓan rashawa. Ku dukkan ku sai a duba irin manya-manyan ku sarakan gargajiyan ku da makamantan ku duk. Na biyu, ana tsoron mutuwa, domin kowane ne an rinka gani inda kasashen din an gani a gini a kasashe da yawa inda mutane za su fito na zanga-zanga na lumana ne sha bude wuta a yi damunan jini. To irin matsaloli hakan na ne yake sakawa irin waɗannan mulki suke dadewa kuma ƙasashe ba su ci gaba. Abin mamaki, abin kunya.
Professor Uba Ali Muhammad, shin kana ganin abin da ya faru a Zimbabwe yana iya faruwa kamar ganin dadewar shugaba Paul Biya da shi na Zimbabwe ratar shekaru biyu ne kawai tsakanin su a mulki, wannan yana shekara 37 wannan yana shekara 35?
Ba shaka tsakanin shugaba Mugabe da shugaba Paul Biya shekara biyu ne, shekaru
biyu
a dadewa kan mulki. Wato shin ce maka je iya ya faru bi je iya faruwa ba don me? Domin idan ka duba matsayin matan Mugabe, Mrs. Grace Mugabe, a fagen siyasan Zimbabwe, wato she zamana inda ta fi dukkan tsarurrukan ƙasan ƙarfi, tana faɗa ji babu wani a Kamaru. Na biyu, wannan matan inda ta je bai dade nan ba kaje abinda ta je ta yi shari'a ya bita a kasan Afrika ta Kudu da makamantan su wato ta shahara a neman fitina ita matan nan
Grace Mugabe
Grace Mugabe she yasa har ta zo suka kara da prime minister shine ya kawo wannan hayaniya da yunkurin juyin mulki ko juyin mulki a Zimbabwe to idan ka duba a kamaru ba haka bane
Allah 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 hada kan mu a firar kan so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana saban tsari na Afirka na unkuru ma hakika gwarzona
to Professor Uba Ali babban kuka saurara ana da tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka anan binnan Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafin mu na internet wato a voahausa.com in zago go anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 17 ga Grace Alher Abdu da shirin domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
nan shahar Boso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata diya shekara 11 abukanta suna kuka tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasta wannan auren to kai latijo shekara 65 da yarinya mai shekara 12 ya kaga wannan rayuwa
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana neman hanyar shawo kan matsalar aure da ƴaƴa mata da wuri a Jamhuriyar Niger inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi 70 cikin 100 na ƴaƴa mata a ƙasar kafin su cika shekaru 18 shirin kuma ya hada kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan ɗabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya dauka na shawo kanta to makon jiya mun gabatar da wakilin musulmin mun Barma a matsayin wanda ya jagoranci wannan tattaunawa amma wakilin Yusuf Abdullahi ne ke jagoranta ga ci gaban tattaunawar
Laula Adamu kai ya kake kallon wannan al'amari na gaugawar aurar da yara ganana a Jamhuriyar ta Niger
idan lemu a matsayin mu na uwayen ya mata da ya maza kuma a matsayin mu na masu kare haƙƙin bil'adama cikin wannan al'amari da ka gani na aurar da ya mace da kenguri wannan zance ne da muke ganin kamar ya huce zamani ka san shi rayuwa ta duniya yanayi ake bi a lokacin da mu muka tashi muna zama da ya mata wanda suke shekarun mu guda tare muke zuwa rijiya tare muke aikin gwadala tare muke aikin gona tare muke zuwa muna kai kasari ruga babu aikin da bamu da su kuma da dare tare muke kuma muna wasa irin wannan boyayye ne muna goyon juna hankalin kowa bai tashi ana kwana hoggi ana kwana huri a ci abinci tare baka san ma ɗana miji baka san ya mace ba to lokacin nan tarbiya a dukai kuma lokacin nan yaro in kaga irin tashin da yake da ya balaga an sai balaga ya mace in ta balaga an san ta balaga kuma lokacin nan cikin ta ya bude yanzu ka diba sai ka ai yaro yaro ya kai shekara 20 ba biyu na miji sai ka ga ya yi uba ne tsawo ya yi uba ne hadi an ga kuma sai a ce mashi wanka ne kai da uba ya mace in ka aza in ka gane ta bona su kirashin mu sai ga ya mace da ita da uwarta in ka zo baka bambanta su to kaga in aka samu matsala sai a sa akai da shi aka ta tsuha to an kaddibi ko shekarun ta an kaddibi yanayin ta ba tsuha bane tai lokaci ne zamani ya kawo shi mu kan mu maza uwaye in muka shigo gida abin yana ba mu tsoro ka gane ko sai mu ce ya za a yi to horo da aka bada da horo ne zuwa yanzu uwaye mata kaka gani da su da diyansu mata akwai wanda suka sauya zannuwa akwai wanda suka sauya riguna akwai wanda suka hijabi akwai wanda suka sauya takalma ana hita kenan umar ya mace ta kai karin wata babu wani bambanci da ita da wata ganin ta kai kuma da ta ga wata irin alhamdulillah wannan irin kwanan da akai da dare gidaje irin ya rayuwar gidaje ne mai kaga ita ya ta yi zancen wannan film video da wani dandali da aka da komai da komai kowa na gani yanzu uwa na zamanin ya wani musa yanzu a matsayina na uba ina ma kuma ya shigo gida in ba sun kwanta ba sun kare wannan kallace-kallacen tunda abubuwa ne ake su uwaye mata ban san mai su ba su kawo akan su amma mu maza muna kume mu zo mu ga abin da ake yi wani bi sai ma abun ya shahi sai ga su takrike na kusan sa wani kalle hori an ruhi wannan abubuwa duka shi ya kawo tabarbare tarbiya to a game da haka gaskiya ina ganin ya kamata na horko mu uwaye tamam uwaye mata tunda gaskiya in yanzu kace tattalin ya mace ko waya da ya mace dole ne mu saka ma uwaye mata dan mu maza ba mu da wannan lokaci amma ko da yake ya kamata ko mu dauki wannan yauni inda ne mu zaka mu tambaya mu hira da ya mata to yanzu ba kowane dana miji kowane latijo ka hira da shi mace gwanin latijo ma sai kwana bi sai shi mace mace irin halin take inda ba ta lafiya bane to kaga shi yasa matsala inda ta shigo babu sanarwa babu canza baki canza miyo da uba da ya mace a lokacin ka san UNICEF ta dauki wani project wanda sarakin gargajiya duka ana ba su horo sai aka je nan jihar Doso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata diya shekara 11 abin tausayi malam kuma irin auren na dole ne akai tunda shi dai gadiyal cikin garin shi sarkin garin diya Allah ubangiji ya ba ta kyawu kamar tarmamuwa kai ba mai gani yace wannan diya mace zai saki sarki kawai sai zo ya tilasa ma uwaye yace wannan diya ya kamata ku shi zai aure kuma sarki in kaga shekara shi 65 yariya shekara 11 abukanta suna kuka tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasa wannan auren ta kai shekara 12 aka dauko ta daga gidan uwayenta aka kata wani cikin kauye aka sata cikin bukka an kamata aure muka yi kuka muka ce wannan abun bai kamata ba kenan ku saraki an ba ku horo saboda ku ma ku kai horo ga hakimai da uwaye da su yar kansu a samu kamar project ONG ko ONG da tama da kaba da sensibilizer sai kamar da grantsar ta ce to amma sai aka ga sarki ne ba da wannan example wanda shine ta dauki daya mace ya talaka shi ka gani ko to daga nan abun sai ya samu matsala to kai latijo shekara 65 da yariya mai shekara 12 ya kaga wannan rayuwa
Malam Usman a shekarun baya an san cewa an fi samu wannan matsalan ne a cikin karkara amma a yau an waye gari da cewa wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya har a cikin birane ana samun iyayen da ke gaugawar aurar da ƴaƴansu shin me kake gani ya haifar da haka
ni sai in ce cikin birnin nan ma ne babban tashin hankali yake tunda hayo ƙauyen akwai sauran wani abu wajen ɗan tarbiyun akwai sauran wani abu tabarbarewa tarbiyun ai cikin birnin ma ne yake tunda cikin birnin abin da ya sa wata kila ake yin shi saboda nan ne kamar yanda madam Kako ta ce yau yara tarbiya dai tamu da muke bada wa mu uwaye an saki ragama uwaye sun saki ragama addinin ya ba mu nauyi ho mu yi tarbiya ga iyalinmu amma yau addinin mun saki wannan nauyin da ya aza mu mun saka mu internet ita ke edukan yara ita ke komi to shi yasa yau cikin birni kauna ne internet take nan ne duk wani mugayen halaye suke kenan nan ne in kana diya mace hankalinka zai tashi kana Allah Allah kin da kaga ta kai wani dan lokaci dan gudun abin da na faɗi da su dan gudun ka abin kun ya faru da kaga wani ya rabo yana so sai ka samu kallabe shi amma zan baka amma dai a barta ta yi lakwal yau shi ko da an yi arman shi da dai ya samu ya yi arman shikenan lakwal kin babari ba za a yi lakwal ta lalace to don ka kaga shi yasa abin da aka san shi kauyen shi da can kauye abin da yasa wannan abubuwan na kamar kunya da na faɗi shi yasa da addinin da namu da al'adun namu da wani bi ake game su shi yasa kowa da ya ga yadda shi ta digira sai ya mata arman dan gudun wannan to yanzu cikin birnin aka waye gari yazo cikin birnin da yazo cikin birnin saboda wa'an ga abubuwa ne da na faɗi shi yasa cikin birni inda Allah Allah kake fa cikin birni akwai wanda Allah Allah suke tunda taka tsantsan na education babu ha kuma lahi wannan madam Kako ku yi hakuri lahi kuma ta aka ce ciwon diya mace sai diya mace namiji komai ya so ya ba diya mace tarbiya akwai abin da baya iya
kamar mi misali
kamar baka yanzu kaga kamar rayuwa intimitykin mace da namiji kai uba baka ezawa kazo ka fayyace
akwai wata hira
da baka iya
kamata yi a ce mace ta yi hira da mace
ya kwata diya mace
maimakon kai namiji
baka iya sai uwa mace ita a hankali kwance ta sai inda za ta tabo abu na matanci tana kula da wani al'adata lokacin da take gina al'ada da dan gudun kamar cikin kai faru da wani abubuwa ana sensibilization ai hankali dai an ta yi lakol ba shi ba ki ba amma dai a san abin da ake to wannan abubuwan da yanzu sun tashi ba ho mace duka ke yin shi ba ta zauna ta zo daga aiki ai bariki dama ita ma ta gaji da ta zo ita ma yanda mai gina yanzu ma kowa ya fada yara an bar su sai tele yau ina to abu za ta haya yanda ake so to shi yasa kaga cikin birni yanzu faduwar gaban ta yi yawa tunda dai har yau cikin karkara cikin shege da har yau dai da sauran amma cikin birni ai ya zama ba ma abun hodi ba ciki yansu da an yi shi ba ma abun hodi bane cikin birni to she yasa ko tunda abun ya zama to gashi nan kai kana yin in ta tai challa kol baka san me ke faruwa ba dai ta da abukanta nan kol baka san me ke faruwa ba in ta tahima daga kol kin talmanki ba mu kula kwarai inda ana sensibilization da yanda akai in an rike al'adar nan yaro kana bashi tarbiya da yanda akai ko da ya tahi wani wuri ya tana da abin da kake to an ya zama to an sake shi haka nan kenan duka abin da yaje game da shi in ma shi kai ka bashi tarbiyar ta kwarai in ya game da wani wanda baya da ita tunda kullun yawanci tare da su suke kai tare da kai kwana ke kasu can su sun yi nilakol tare baka san abin da ke faruwa wani ma kana wani aiki an safka kai baka je ka dauko su ba can an kwashe su an ta gidan abokai baka san da abin da ke faruwa don ki shi ya kawo duka wanga matsala da faduwa gaba har ya zama cikin murnin ma yanzu kana san gashi kana son ya ka tai lakol amma kuma kana gudun abin da zai biyo ba
madanka ko Fatuma ina ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurbacewar tarbiyyar yara kanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar ƴaƴansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su
inda zamu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu Yanzu a badadin bakin namu Usman Ahmadu director ma'aikatar da ke kula da yara kanana da Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen da kuma Lawal Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a Niger sai wakilan namu Sulaiman Muni Barma da kuma Abdullahi Yusuf da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
to mallallah yanzu kuma ga wannan sanarwar
shi aka waye gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista matan commissioner matan director matan wasi shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yarda da cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a tashi ana saka yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu kalli ba
mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
So da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
To a takaice mutane akalla 14 sun mutu, wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya Laraba. Bayan da wasu 'yan kunar bakin waki su hudu suka kai hari a Maiduguri headquarter jihar Borno mai fama da tashin hankali a Najeriya. An tsare da daddan shugaban kasar Zimbabwe a gidansa a cewar shugaban kasar Afirka ta Kudu jiya Laraba. Al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar Robert Mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke dada yin kama da wani yunkuri mai samun goyen bayan soji. Na hambar da shi bayan tsawon shekaru 37 bisa gadon mulki. Masu suka na zargin shugaban Amurka Donald Trump da kin tabo wasu daga cikin ka'idojin Amurka akan yancin dan adam da yancin yan jarida a ziyarar da ya kai Asiya kwanan nan. A soke-soken da suka yi daban-daban kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Human Rights Watch da kungiyar yan jarida ta Reporters Without Borders sun zargi Trump da yin la'akari da manufofin Amurka.
To a gaida kai Ibrahim Masuwaro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Inda za ku ji tsokacin yin da mutane ke ci gaba da yi dangane da majigin da muryar Amurka ta shirya na wato tattaki daga bakar akida. Kafin nan idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin. Sai injiniyan mu Zubair da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen Hausa na Amurka ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya.